Ina tuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, dan mutane guda bakwai Allah zai sanya su a cikin inuwarsa a ranar da babu inuwa sai ta Allah. Daga cikin waɗanda Allah ya yi alƙawari a bisa harshen fiyayyen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa suna cikin inuwa a wannan rana, manzo Allah ya ce wa shabun nasha'a fi ibadatillah, matashi wanda ya taso a cikin ibadar Allah tsakani da Allah ɗan uwa mai albarka. Idan aka ce a matsayin mutum na matashi ba abin da yake yi sai shaye-shaye, anya zai shiga cikin irin waɗannan matasa? A ce matashi ya taso ba abin da yake yi sai yawon sara da suka, zai tashi cikin irin waɗannan matasa? A ce matashi ya taso ba abin da yake yi sai yawon nuna kansa a social media, yana watsa wa kansa kwata saboda trending, zai zama cikin waɗannan irin mutane? A ce kaga wajibi ne a samu matasa wanda za su taso a cikin harkar ibada. Yanzu wane ne al'umma kansa za su yi alfahari da shi tsakanin yaro da zai taso ya zama mahaddacin Alkur'ani, ya je ya wakilci jihansu a kowa duniya a ƙasar Dubai ko Saudiya, ya zo a mataki na ɗaya da wanda za a ce yana yawo yana rawan nanaye, da wane ne al'umma za su yi alfahari? ashe ya kamata mu matasa mu tsaya mu yi wa kawunan mu karatun tarihi kamar yadda malamai suka gaya mu. Wani lokacin wani matashi na iya ganin shi ya taso ne a hali na rashin gata, to kai kai wa kanka gata. Akwai abin da zaka iya yi wa kanka da kanka. Yanzu yadda muke zauna a nan, idan da misali mun je mun shiga taron wasu ƴan siyasa ne ko masu tsalle-tsalle ko rawan banjo, tsakani da Allah za mu samu irin wannan natsuwar da muke ciki a yanzu. Ku tuna hadisin Imam Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wasu al'umma ba za su taru a ɗaya daga cikin masallatai na Allah madaukakin sarki ba, suna darasi a tsakanin junansu, suna karanta alqur'ani, face sai mala'iku sun lullube su, rahman Allah ya cika tsakaninsu. Kai har ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sai Allah ya ce wa mala'iku, wai waɗannan bayina ne suke bukata ne. Mala'iku su ce rahmanka suke so, gafaranka suke so. Sai Allah ya ce ku yi musu albishir din na gafarta musu. Har aka ce sai mala'ikun su ce ya Allah akwai wani shi fa caji ya zo yi a masallaci, ba karatun ya kawo shi ba. Manzo Allah ya ce Allah sai ya gumul qaum la yashfa da su. Ai waɗannan al'umma duk wanda ya zauna cikin su baya dadewa, ma'ana zama da su kawai alkhairi ne. Jama'a idan ba mu zama irin waɗannan nagartattu ba, ina za mu samu waɗannan alkhairan? Da haka ɗan uwa masu albarka, dole sai mun yi amfani da waɗannan dama da muke da shi. Alhamdulillah na karanta waɗannan manufofi da aka rubuta na wannan ainihin wato jama'a na shababul Islam, na ga daga ciki shine su samarwa da al'ummansu ko su kawo agaji da taimako wa al'umma wajen karantar da ilimi da kuma nagartar ainihin wato al'umma. Wallahi wannan mashru'i ne mai kyau, wajibi al'umma su mara musu baya. Kuma jama'a ko kun san idan wato mutum ya tafiya akan dutse, akan iya gane sawun mutum akan dutse, amma ba wanda yake iya gane sawu akan dutse, sai farawo yake iya gane sawun farawo dan uwan shi akan dutse. Ma'ana wannan shine za a yi amfani da matasa wajen a gyara rayuwar matasa da yawa a cikin al'umma. Da haka a samu dattawa wanda za su yi waɗannan matasa tsari, su ba su gudunmuwa ta yadda za su tsinto wasu, kamar yadda muka ji yanzu cikin sahabban manzo lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azi, ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana addinin musulunci, kafin yamma wani matashi ya je ya dawo mutane kusan goma, shine Abubakar Siddiq. To ashe ka ga yamu za mu iya gyara al'ummar mu. Amma kada mu zuba ido cewa ai waɗannan sun riga sun lalace, sun zama ɗan nanaye. Ai ana aka samu wani matashi mai rawan nanaye, yanzu ya koma yana musuluntar da mutane, ci gaba ne wannan ko ci ba na? Ba shi ka ga in muka ci gaba da waɗannan al'umma mu za ta gyaru insha Allah. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a wannan taro, abubuwan da malamai suka karanta da mu Allah ya ba mu ikon yin aiki da su, abubuwan da kuma muke yi na kurakure Allah ya ba mu ikon gyarawa. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kafin da kina mallaki Ibrahim Gagan, wani abu ya zo zuciyata, ba da tunanin gaskiya tun da na zauna a wannan kujera da rike waɗannan wayoyi da ke ko kusa da ko na ja hadisi ko aya guda ɗaya, gaskiya ne ma ba za a manta baya ba, gaskiya alƙur'an ba zai yi ba. Jama'a da yana da wani da yake cewa a kula da matasan nan a lura da su, ya fata mana fashe ba wani islam, ya fata magana da shi ne ya gaza, sai suna manta wani akar na Abu Dalil al-Khudri. Wannan al-Imamu al-Bayhaqi ya fita da shi a cikin littafin sa Shu'abul Iman da littafin sa Al-Barkah da Sunna. Sayyidina Abu Bakar da Sayyidina Abu Dalil al-Khudri sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amma da shi, in dai ga matashi sai ya ce marhaban bi wasiyyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maraba mato kusa lare san barka kai wa iyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace faqad awsa annabi sallallahu alaihi wasallam an yufahima lahu alhadith, annabi sallallahu alaihi wasallam ya manna wasiya ku fahimtar da mu hadith, wa an nuwasi'a lakum fil majalis, kun kunzo mu bukku dan ku samu guri ku zauna. Yace fa antum qulubuna, ku ne za ku mai gurbin mu, wa antum ahlul hadith ba'dan, sannan kuma ku ne masu ba da hadisi bayan mu. Da haka wannan magana ta mana Abu Ubayd ne hakika ta har da zuciyarsa, gaskiya sai da cike sun kula da matasa sosai da sosai,
suna mintar musu suna ganin shige da fitan su da kai kawo musu kuma abun ba na gajiyawa bane a ce an yi sau ɗaya an yi sau biyu kai sai a kada ai haka kada ai haka a kasance ana kuma jin da daya a wata dama ta zama ne duk inda mutum ya shiga ina ya shiga ina ya zauna ina ya tashi da haka sai al'umma ta yi kyau malaki ibrahim ladan ne a zauna a kan kujera amma ba kai nan ballan ne ba wa abin ne ba wala bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد بيئة malamai wajibi ne ba da sai in ce ban san me zan ce a gaban malamai na ba kuma gashi darasin ana son a nusantar da mu matasa ne mu zama to masu da'a ga na gaba din don haka abin da zan ce mu matasa muna tsakiya ne tsakanin wasu mutane guda biyu Allah tabaraka ta'ala yana cewa Allahu alladhi khalaqakum min da'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا الله يعني تشم دغراوني سونو da suke matakin yara kanana bayan nan sai muka samu kanmu a mataki na karfi shine wannan mataki da muke na mu matasa sannan bayan haka mu sai ma damar ba mu mutu ba za mu kai wani mataki na rauni da tsufa dukkanin wani matashi galibi zaka ga yana da kanni a gida wani ma ya aure wani ma yana da yaya sannan kuma galibi ana da iyaye ma da mu da su koma zuwa ga Allah ba don haka a yanzu a wannan mataki da muke ciki mu nemi ilimi mu nemi kudi mu yi abubuwa guda uku mu biya bashi mu bada bashi mu ciddas mu biya bashi mu kyautata ma iyayen wallahi za mu kuka ran da ba sa na biyu mu bada bashi mu kyautata ma ƴan uwanmu ƙannenmu ƴaƴanmu da matanmu domin su za su rane mu nan gaba sannan sauran kuma mu ci mai kyau mu sha mai kyau mu sa mai kyau mu shiga mai kyau assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh dai ke wata kai a wurin da aka fara magana kudi da kaza da kaza sai ka fara ta yawa amma dan duk arewa da ka gara ta sai ka kanka da kanka sai ba ba wannan gaba da shi ka malami yace wannan mahala ta samar da abu to wuce eh mahala ce wanda yake ba a magana wata rana sai na kuma dan kafa kamar yake shi ta kuma musannas ne da Abu Rabbah al-Hani ya kira wani mutane da suna Kabisa ibn Bilal sai ya ce masa ya Kabisa inni ara ka shaban fati hasadri bayyin al-lisan ni na ga sai mata shi ne wanda yake kana da fahimta kanka yana ja ana gaya maka ke dauka kuma ka iya magana ka iya sa da kance amma sai ce iya ka wannan ba shi shara a hirtanka ina tsoratar da kai dangane da ruhu na samantaka wata riwaya da jiki ya kawo a kawo su shaba a hirdanta iya kawo a yi rasu shaba ta da ne kiran da samantaka to abin da malam yake faɗa sai da zaka gane sun aka samu da shi ne hankali da yake kawo masana kan malamin addini ne kuma a masallaci yake yana nufin a nemi kuɗi ta hanya mai kyau a nemi kuɗi ta hanya da ta dace a kuma yi aikin alheri da kuɗi kulman haram zai na tamma ne da shi akwai wata da ibadi wa sai ba shi da rid in amma a da miru ne kun jama'a abin da yake fi alfafta a ci mai kyau domin a bauta wa Allah a kwanta a mai kyau domin a dage a yi yawon laifi a yi nasa da su bari ba sauro ya fata take ka ba kana fama da malaria idan ba za ka samu damar yin kiyamun laifi ba rike da wannan abba bai ta tsere sai daga cikin manya-manyan malamai cikin tabi'ai mace ce a man ɗalibar ana su tsammani ɗalibar ummu abiya da wasu daga cikin sahabbai tun tana shekara 12 ta haddace alƙur'ani tana da ɗan'uwanta muhammadu dan sirri a babban malami cikin tabi'ai a bokin alhasan ibn abi hasan albasri wanda ya shekara 110 bayan hijira ita ta kasance shekara ta kusan 30 a duniya in dai ta yi sallar azahar a masallacinta to ba ta zaki fitowa sai lokacin sallar walaha anan za ta yi lahasar, ta yi magariba, ta yi nishaɗi, sannan ta fara kiyamun layi. In dai ta fito, to za ta yi alwalai ko ta ci abinci ko ta yi shinge ta yi barci, kamar yadda Muhammad ibn Nasr al-Marwazi al-Imam ya kawo a cikin kitabu ta kiyamun layi. To suke fata wata magana suke cewa ya ma'ashar shabab, ya kutaran matasa, kuru min anfusikum wa antum shabab. Ku riƙa da ayyukan da za ku yi, ku riƙa kawo nan ku yi ayyuka na gare da duk ma abin da za ku yi, in ma kasuwancin ne, in ma sana'a ce, alhalin kuna matasa, domin aiki baya yiwuwa sai lokacin da mutum yake maka shi. Amma mutum yana fama da ido baya gani, ko yana fama da kafa tana ciwo, ko yana fama da kaza, yana fama da kaza, ina ji ina kaza kuma. To za ka ji ilimin da malamai suke cewa ko nema, ko mu nema a daidai wannan lokacin ne za mu neme shi. Wallahi na tabbatar da ashe malam bai fara neman ilimi tun kurciya ba, da bai zazzaga mana wannan muhadara ba wanda za ta buɗe wadatar ba. Na tabbata kurum, kuna ganin kamar matashi, wallahi kuma ne ba matashi ba ne. Eh, kun kuka ji shekarun da za mu yi mamaki, amma da yake a harkar ilimi ake da ilimi da wayewa da addini, sai ga shi kuna ganin ta tamkar sa'an mu, amma ya bi mai mutum ne ta ba kusa ba. To menene albarkacin ilimin ne? To duk suna mata tafiya ne ilimin. Sheikh Abdullahi bin Abbas, kamar yadda shi ne dafa mai muhtara na biya ku dinin Maqdisi, yake cewa Allah bai aiko wani annabi ba sai yana maka shi, sannan Allah bai ba wa wani ilimi da ku zuwa gani ba sai yana maka shi. Yace ba ku da Allah maka ba kai sai ya ce wasu ne na wata yalkuru yuqalu lahu ibrahim. Yace ba ku da Allah yace innahu fi shay'in amaru bi rabbihim ba. Yace ba ku da Allah yace wa idh qala musa li fatahu ba. To kan za ka nemi ilimi yanzu ne lokacin neman ilimi, za ka zarafi da wannan gida matasa, ya yi wata matasan ba sai ji ya sai ji ce matasa ne ba, ina matasa ku nemi ilimi, ku yi sana'a, ku guje wa ayyukan banza, ko ce mu ni ma ai matashi ne. Magana ta karshe da kuma abin da karshe shi ne limamin wannan masallacin ne masaukin baki, shi zai jawabin daidaiwa da kuma godiya, da kuma jawabin godiya, saboda haka wannan ɗaya shi Abubakar Allah ya saka masa zane.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu ƙarshen wannan zama, bayan mun kuma muna ƙara yi wa malamanmu da suka yi wannan bayanai gwaragwarin masu tsada, wanda idan ba irin wajensu ba, ba lallai a same su ba. Da haka matasa ne da suka taso cikin bautar Allah da ilimi da kuma wayewa, shi yasa suka samu damar da suke ba da irin waɗannan bayanai, saboda tarbiyyar da suka samu. Lalle idan mutum ya rayu da dattijai da na gaba, kuma ya yi biyayya cikin abin da ba saɓon Allah ba, to lalle rayuwar shi za ta yi albarka. Duk lokacin da na ga ɗalibai, manyan malamai daga Zaria, to za ka ga cewa lalle sun samu tarbiyya ta wayewa ta ilimi na zamani da kuma na addini, wanda ya kamata a ce mun kwaikwayi irin wannan. Duk lokacin da za ka ga ɗalibai, musamman ɗalibai daga cikin ɗaliban marigayi a Albani, Allah fa da Allah ya ƙara masa rahama, za ka ga cewa ɗalibai ne 'yan birni, ɗalibai ne wayayyu kamar yadda shi yake wayayyu. To da haka duk ɗalibin ilimi ya kamata ya zama da cewa kada mu yi wato ilimi shi kaɗai, a'a mu haɗa shi da wayewa. Addinin musulunci addini ne na kowane zamani, ba zai yiwu a ce kana malamin addini ko kana ɗalibin ilimi ba, amma a ce wasu abubuwa suna ɓoye ma na rayuwa ba. Ka tsaya ka nemi sana'a domin ka kare mutuncinka, ka san abin da duniya take ciki, duk abin da yake faruwa ka sani, domin kada ka je ka auka abin da zai wato kawo ma tasgaro cikin karatunka ko cikin addininka. Wannan shi ne zai ba mu mafita. Sannan a cikin abubuwan da su malam suka faɗi, akwai nukta guda biyu wadda malam al-Sakan musu al-Khairi ya faɗi. Ɗaya kuma na zakurta daga cikin abin da shi profesa ya faɗi. Na farko shi ne azzaka, marhalar shababiyya tana ɗaya daga cikin marhala da mutum yake da cikin cikar wato ƙwaƙwalwa da wato hazaƙa ta iya riƙe abu da iya tunani. Don haka ya kamata a ce mu mori wannan marhala,
da yawa yanzu matasa ana hukuntar da tunanin mu, ana barin mu ko mu ce muna hukuntar da tunanin mu, ba ma tsaya mu yi amfani da kaifin basira da wato kwakwale da Allah subhanahu wataala ya ba mu. Na ɗaya daga cikin misali a nan, Manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya zo Madina, ya tarda Yahudawa suna da yare nasu ba larabci ba. Manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce bai yarda da su ba. Wani matashi ne zai iya koyon yaren su? Matashin da ya koyi yaren su bai shekara 15 ba, kusan ko ya aka yi a cikin ƙasa da wata ɗaya ya iya yaren, ya iya rubutu, ya iya komai na cikin yaren. To kun ga kenan, matashi kwakwalwar da Allah ya baka da hazaka da basira, za ka iya duk abin da za ka iya. Masu bincike suka ce mutum zai iya koyon yare sama da 40. Kinan haka ya kamata, ba wai ina nufin a ji a koyi yare ba, a wannan matakin da muke ciki kada mu lalatar da shi. Mu yi kokari duk abin da za mu yi mu dage sosai. In karatun boko za mu yi, kada mu ce kawai kwari za mu yi ma, a mu tsaya mu yi shi yadda ya kamata. Haka zalika idan karatun addini za mu yi, in kasuwanci za mu yi, duk abin da za mu yi mu mai da hankali mu san abin da Allah subhanahu wataala ya halatta a cikin mu yi shi, abin da ya haramta mu nisanci shi. Sai abu na ƙarshe wanda malam ya faɗi shi ne ahda, hadafi. Da yawa daga cikin matasa yanzu an zare mana hadafi a cikin rayuwa, an bar mana abu ɗaya shi ne duniya. Da yawa ba mu da hadafi sai tara duniya sai kuɗi. Duk matashin da ka tambaya ba ka yi tattauna da shi menene burinsa, menene hadafinsa, ya tara dukiya, ya yi kuɗi, ya ci halal, ya ci haram. To wannan ba shi ne ba. Duk matashi ya kamata a ce yana da hadafi na taimakon al'umma, na abin da zai amfanar da kansa, ya amfanar da addininsa, wanda al'umma za ta yi alfahari da shi. Misali a cikin wannan, lokacin da Manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci, akwai wani daga cikin matasa, yana ɗaya daga cikin wato masu jin daɗi, masu morewa, masu wato kantamawa a Makka. Amma da ya yi musulunta, ya watsar da duk wannan abubuwan aka yi masa, wato kamar aka yi masa barazana cewar idan ka bi Manzon sallallahu alaihi wasallam za a janye ma tallafi, duk wannan abubuwan da kake yi za a daina. Amma haka Mus'ab bin Umayr ya haƙura da duk jin daɗin nan, ya bi Manzon sallallahu alaihi wasallam saboda yana da hadafi. A ƙarshe har yanzu ana buga misali da shi, saboda shi ne wato ambasada da farko a duniya da Manzon sallallahu alaihi wasallam ya tura garin Madina, ya karantar da su Alƙur'ani, sannan kuma ya yi shahada. Allah subhanahu wataala ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alaihi. Manzon sallallahu alaihi wasallam ya nuna Mus'ab bin Umayr lokacin da ya yi shahada. To kun ga kenan matasa, ya kamata ya zama da cewa hadafin mu ba shi ne duniya ba. Hadafin mu me za mu yi mu taimaki kanmu, me za mu yi mu taimaki al'ummarmu, me za mu yi mu taimaki addininmu. Wannan shi ya kamata a yi. Neman kuɗi ba laifi ne ba, ka yi shi amma ya zama da cewa da hadafi, da hadafin da za ka taimaki al'umma. Zan rufe da wato godiya ga wasu matasa zakakurai wanda ya kamata mu riƙa buga misali da ire-irensu, saboda a gefen hannu an samu wasu waɗanda suka yi aka san abin da suke yi. Wannan masallaci da muke gani da ba haka yake ba, masallaci ne 5 salawat. Cikin ikon Allah da ni'imarsa da wato taufikinsa aka ƙara masa girma, aka ɗora masa bene. Na ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa mai tsoka, akwai matasa wanda mahaifinsu ya rasu, ba wasiya ya yi ba, ba wa'afi ya bari ba, amma suka ɗauka daga cikin dukiyar gadon da mahaifinsu ya bari, suka ɗauki wani kaso suka bada. Aka samu ɗaya daga cikin 'yan kwamitin masallaci da tijai na arziki ya nuna musu inda ya kamata su kashe kuɗin, suka kawo su nan. Ya kai mafi yawa daga cikin aikin da aka yi a cikin masallacin nan, wanda kun ga a gefe guda wasu mahaifinsu zai ban mutu ya bar bashi, gashi a rubuce da komai da komai, amma za su bigice bigice ba su biya ba, su ɗauki lauya. To kun ga su wannan ba bashi ne ba, su da karancin suka ɗauka su. Wasu kuma waƙafi za a bari mahaifi ya bar waƙafi, amma su yi ta fama cewa sai sun tunɓike waƙafin nan sun dawo da shi ƙarƙashin su. Wannan muna godiya ga Allah da ya bamu irin wannan matasa a wannan wuri, sannan kuma muna wato wasiya ga matasa su yi koyi da irin waɗannan matasa. Su ne matasa da ya kamata mu riƙa alfahari da su, kuma iyayensu ko da bayan sun rasu za su ji daɗi, zasu wato ji zasu ni'imar nan wannan abin da suka yi zai ji musu hakabarin su dan haka ya kuma tasa mu kokari mu yi abin da iyayen mu zasu ji dadi ko da bayan sa musu muna godiya ga manyan malaman mu sannan kuma ɗan kwamitin masallaci nan mu ma da sunan su gabaki da muna yi wa malaman mu bangajiya muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi ya biya su da mafificin alkhairi ya sa aljanna cikin kuma su ya maida su gidajen su lafiya ya sanya kuma wannan wata wato dan bace aka sa alaka ce zata kullu da wannan markas din da kuma su malam wanda in Allah da ba da juma ba za mu nema mu ma su zo su yi mana koda kwana hudu ne yanda suke a zango mu ma su zo Kano su gabatar da daurori da muhadarori bi idnillah Allah subhanahu ta'ala ya saka da alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya maida kowa gida lafiya Allah subhanahu ta'ala ya amfana da mu da abin da muka ji ya sanya mu cikin wadanda suke jin wato zance sannan kuma su bi abin da yake mafi kyau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka malamin da kai